أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Injimi a nan Maiduguri a jihar Borno a wannan yammaci na ranar Asabar 8 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1430 daidai wanda kuma yazo daidai da 29 ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shine majalisin mu na 6 ko kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu karanta a wannan yammaci zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya yace menene hukuncin bil limamin da bai san hukuncen tajwidi ba wato na karatun Qur'ani kamar irin su idgami izhari ikhfa'i da dai wasu abubuwa da zana kurakurai iri biyu ne da mai karatu yakan iya yi yayin da yake karatu akwai kuskuren da ake cewa allahnul jali akwai kuma allahnul khafi akwai kuskuren da yake kuskure ne da ya shafi ma'ana da zai canza ma'ana kwata-kwata ko kuma zai jagwalgwala ma'anar da zan ba ta da kima akwai kuma kuskuren da yake kuskure ne amma ba wanda zai canza ma'ana ba da wanda ya san harshen larabci da ya ji zai san cewa ba daidai aka faɗi kalmar ba amma kuma zai gane da ake nufi wannan shi ne ake cewa allahul khafi allahul jali mutumin da zai rika karatu yana canza kalmomin gaba daya kamar yana karanta fatiha maimakon ya ce an'amta alaihim sai ya ce al'amta kaga balarabe ba zai fahimci menene al'amta ba babu wata kalma al'amta a cikin larabci kaga wannan lahnun ne jali kuskure ne karara da kowa na iya gane kuskure ne ko ainihin ya rika cewa ghairul maghlubi alaihim walal lalin kaga maghlub kalma ce ta larabci amma ba ita ce a wannan gurin ba al maghlub da larabci shine wanda aka gallaba wanda aka rinjaye shi aka fi karfin sa to kaga in kace ghairul maghlubi alaihim ka kawo wata kalmar da ba ita Allah ya sanya a gurin ba wannan shine allahul jali to wanda yake irin wannan kuskure bai kamata ya zama limami ba ko da an nada shi ya kamata a canza shi a kawo wani wanda ya iya karatu allahul khafi shine wanda zai rika karatu ba ikhfa'i ba izhari ba idgami yana dai ja kun dai san karatu ake ja to wannan ba a cewa sallah idan an yi a bayansa ba ta yi ba ko sallar shi ba ta yi ba saboda wannan hukunce ba kowa ne ya gane su ba sai wanda ya karance su duk da cewa akwai wasu gurare da ake zuzuta abu dan wani lokaci wasu hukuncen wajen ɗabbaka su ana kuzuzuta abin ana kururuta shi sama da kima har ma ka ga wani yana karatu duk iyawarsa ana taka masa birki wai bai iya ba to wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mutum ya yi ja ce ai jan sa bai kai haraka tunda ake so a nan ba ana yi ana lissafa da dan yatsa wannan duk baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar saboda haka akwai masu sanya waswasi cikin karatu tare da cewa babu wani dalilin da ya kamata da zai sa sanya wannan waswasi cikin karatu jama'a Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Igasatul Lahkan amma kai da shaytan yayi magana akan irin wadannan wadanda suke matsawa wajen batun tajwidi din har su wuce gona da iri ba cewa akai babu tajwidi ba amma wani abin da ake yi ba koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadi ne na wasu tsararrun malamai kuma suke nan wasu ka dauka suka dora aka don haka idan lahnul khafi ne baya hana abu mutun sallah dan bai san wato baya harakat a gurin ja almadul musallil baya masa harakat inda aka ce ai masa ko yana gurin idgami baya gunna ko gunna ba ta fitowa sosai wannan duk ba zai sa a tada kayar baya ba a ce za a yi gore sai an cire limami wannan bai dace ba wannan yace akwai bambanci tsakanin masu wa'azi da malamai duk wani malami yana iya zama mai wa'azi duk wani malami ma'ana wanda yake mai karantar da ilimi yana iya zama mai wa'azi domin wa'azi shine al'amru wan nahi umarni da abu mai kyau da hana mummuna shi ake kira wa'azi to duk wanda ya san abinda Allah yake so yayi umarni da shi ya san abinda zai hana ubangiji ya hana shi to wannan yana iya yin wa'azi don haka dukkan wani malami yana iya zama mai wa'azi ma'ana dukkan wani mai karantarwa yana iya zama mai wa'azi amma ba dukkan mai wa'azi ne yakan iya zama mai karantarwa ba tunda kalmar wa'azi tana da fadi duk sanda zaka umarci wani mutum da aikata alkhairi ka hana shi mummunan aiki kai masa wa'azi da zarar ka hana shi mummunan aiki ka umarce shi da kyakkyawan aiki to ka masa wa'azi to kaga anan koda nasi dai ka sani ka gaya masa dan yayi aiki da wannan nasin umarni ne ko hani ne anan kai wa'azi amma ba nan ne a buɗa maka littafi ka karantar ba saboda haka ana iya samun mai wa'azi amma ba zai iya karantarwa ba ballantana yayi fatawa ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram waɗannan suna da yawa a cikin kowace al'umma ba wai al'ummarmu ta ƙasar Hausa kawai ba a kowace al'umma ana samun wato waɗanda suke umarni suke hana mummuna amma ba su taka martaba ta al'ulama ba za su iya wa'azi wani ma zai haddace kasar ɗin wani ne ya je ya hauduro a yi ta masa kabarbari to amma da kasar ɗin ya kare shi ma ya kare to kaga wannan za iya yin wa'azi tunda wataƙila abinda ya ji ɗin shi ya faɗa ma shahidna illa bima alimna abinda ya ji shi ya faɗa amma kuma aka ƙara gaba to dole ne shi ma ya dakata to saboda haka yana da kyau a ware tsakankanin wanda za a yi masa fatawa da wanda kuma za a ji wa'azinsa wani za ka samu malami ne hamshaki ƙwararren malami ya kai duk inda malami ya kai amma ba zai iya wa'azi ba saboda watakila Allah maɗaukakin sarki bai bashi zarangwana ta wa'azi ba bai bashi zakin harshe ba da iya bayanin yadda mutane za su fahimta wannan akwai su da dama wani in yayi rubutu sai kai mamakin rubutun nashi amma kuma in ya tsaya gaban mutane ba zai iya magana ba to kaga wannan ba za ka ce masa jahili ba malami ne shine ma kuma malamin amma kuma Allah bai bashi fasaha da azanci na bayani ba saboda haka dole ne ka tantance tsakanin waɗannan wannan kuma yace wajen kiran sallah wato wajen hada sallar magariba da isha'i saboda larura ta ruwa misali shine yake tambayar cewa to za a saki kiran sallah ne bayan an idar da magariba wato in za a yi isha'i ko ba za a saki kiran sallah ba sai yace in za a kira sallar wato ta isha'i din akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a kirawo don kuma ba za a kirawo ba ikama kawai za a yi to akwai hadisin da yace kada a kirawo to kaga irin wannan sai ya rikita mai wa'azi wanda ba malami ba duk sallah tana da kiran sallah sai idan nassi ne yake bance ta nassi shi yake fita sallah kaza yace ba a mata kiran sallah kamar yanda hada sallah a Arafa da hada sallah a Muzdalifa sai ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a Muzdalifa tsakanin maghrib da isha'i Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Umar da suka rawaito hadisin sai suke cewa amma da kiran sallah sai ba ayi wa abin nan ba ayi wa kowace da ikamata da kiran sallah sai kowace da ikamata kaga anan sai suka ware cewa kiran sallah sai ne domin a nuna maka anan an fita daga ka'idar da aka sani ka'ida ta bai daya na cewa kowace kiran sallah kowace sallah tana da kiran sallar ta wani zai ce to ai ga sunan du'an hadu a masallaci menene zan sa a kirawo wa za a kirawo kuma dan shi kansa kiran sallah shi karan kansa ibada ce kuma ba wai kai kana kiran wanda yake nan ba kawai ka sani cewa akwai aljanu wanda za su iya zuwa sallar kai in ruwa ya hana su fitowa ba lalle ya hana aljanu ba su watakila wannan ruwan ba zai hana su komawa gida su kiran sallah kuma su fito ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutumin da yake tafiya a daji cewa in lokacin sallah ya kirawo sallah kaga shi kadai yake a daji daga shi sai dabbobinsa ko sai namun daji amma ba iki sallallahu alaihi wasallam yace in ya kirawo sallah duk wanda ya ji kiran sallan nan da mala'iku da aljanu da dabbobi sai sun nema masa gafara a gurin Allah to kaga ashe shi karan kansa kiran sallar ibada ne ko da kuwa mutane duk an hallara a masallaci dan an ce ka kira sallah a wannan lokacin kana ka ce to zan kirawo idan ka kirawo duk wani wanda zai ji wannan kiran sallar cikin mala'iku da aljanu da mutane za su nema maka gafarar Allah saboda haka wannan ka'ida da aka sani guda daya ta cewa dukkan kiran dukkan sallah na da kiran sallah ita ce idan aka samu inda aka ce kar a kira sallah to sai a ce kawo nassin da yace anan ba a kira sallah an gane ko saboda haka shi idan zai ce kar a kirawo sallah tare da cewa ka'idar da aka sani shine kowace sallah na da kiran sallah in ba an samu togaciya ba shi yanzu anan zai samar da wata togaciya to wannan togaciyar tana bukatar dalili in kuma ba ya da dalili to sai a tafi akan al-aslul am wato ka'ida ta gaba daya me bambanci tsakanin al-khawf da al-khashiya al-khawf shine tsoro zalla ka ji tsoron abu kamar yadda zaka ji tsoron maciji kamar yadda zaka ji tsoron kunama ko ka ji tsoron farawo wannan sunan shi al-khawf da larabci al-khashiya kuma al-khawf ma'a at-ta'zim ka ji tsoron abu tare da girmama abu shi yasa Allah kadai ake wa khashiya ka ji tsoransa tsoro kuma da yake tattare da girmamawa shi yasa Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sai akai amfani da kalmar khashiya innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda tsoron Allah anan tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa wannan shine bambanci tsakanin su ina ga waɗannan tambayoyi sun isa sai mu koma ga tafsiri ajiya faifai na farko ya kare a cikin wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salam a yau za mu tashi akan wato aya ta 19 wanda ita ce farkon faifai na biyu bismillah to shikenan sai ya dawo kan annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya bayan an gama gaya mana abin da ya faru yayin da ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka je suka sami mahaifinsu suka gaya masa cewa kyarkeci ya cinye Yusufu a lokacin su suna tsere sun bar shi a wajen kayayyakin su suka gaya masa uzurrukansu da hujjojinsu, amma Yaqub alaihi salam bai gamsu ba, bai yadda da abinda suka faɗa ba. Ƙarshen magana da yayi shine wallahu almusta'anu ala ma tasifun. To sai su yaki kuma ya dawo yanzu ga annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya, ga kuma wasu ayarin fatake, ayarin matafiya sun zo za su wuce ta gindin wannan rijiyar, domin sun jefa shi ne akan rijiyar da take kan hanya, hanyar fatake, wanda idan sun zo lallai za su nemi ruwa. In kuma sun je neman ruwa ta ke wa su tsanci annabi Yusuf alaihi salam su tafi da shi, don daman wannan ita shi ne plan ɗin da suka yi, shi ne shirin da su ‘yan uwan Yusuf suka yi. To shi ne Allah yake gaya mana waja'at tayyaratun, sai wasu matafiya, ayarin matafiya suka zo. Wa fa arsalu waridahum, sai suka tura mai ɗebo musu ruwa. Fa adla dalwahu, sai ya jefa gugarsa cikin rijiya. Kala, sai ya ce ya bushra, ya abin farin ciki na, wato farin ciki ya same ni, haza gulamun, wannan yaro ne. Wa asarruhu bida'atan, sai suka ɓoye shi a matsayin kadarar kasuwanci. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah masani ne game da abin da suke aikatawa. Wa sharawhu bi thamanin bakhsin, sai suka sayar da shi da ƴan kuɗaɗe arha, darahima ma'dudatin, ƴan dirhamomi kididdigaggu. Wa kanu fihi min az-zahidin, sun kasance masu wato tsantseni game da shi. Allah yake gaya mana yadda al'amarin ya kasance, da yadda inayar Ubangiji ta samu annabi Yusuf alaihi salam yana cikin rijiya. Waɗannan fatake sun zo wucewa, don haka sai suka tsaya a gindin wannan rijiya ko a wannan guri, suka aika mai ebo musu ruwa, akan ya je ya ebo musu ruwa. Yana zuwa ya zura guga, sai annabi Yusuf alaihi salam ya riƙe gugar. Shi kuma ya janyo, yana tsammanin cewa ruwa ne ya janyo, domin ya ji nauyi, ya zata cewa gugarsa ce ta cika. Yana jawowa kawai sai ya ga yaro mai tsali da kyau. Saboda haka sai ya ce ya bushra, abin farin ciki ya same ni, haza gulamun, wannan yaro ne. Saboda haka sai ya ɗauke shi ya ruga ya je ya samu ‘yan uwansa, yana gaya musu albishirinsu, ya tsinci yaro, yaro mai tsali da kyau. Da suka gan shi, maimakon su yi cikiya, ta yiwu gidaddajin da suke gefe da gurin, daga nan yaron ya fito zai fada rijiyar, haka ya kamata su yi aiki, su yi cikiya. Kuma wani Allah ma Yusuf alaihi salam ya labarta musu abinda ya faru gare shi. Amma da yake Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta wani sha'ani ne, sai ya wakana, sai ya zan duk ba su yi wannan ba. Ƙoƙarin su yadda za su ɓoye annabi Yusuf a cikin kayayyakinsu, ta yadda kada a gan shi masu shi su gan su gane shi. Saboda haka sai suka ɓoye shi cikin kayayyaki, shi ne wa asarruhu bida'a, suka ɓoye shi cikin kayayyakin kolinsu. Suna ƙoƙarin yadda za su fita da shi daga gari, idan sun je inda za su sayar da shi, su je su sayar da shi. Don haka suka fita da shi, suka je suka sayar da shi a kasuwar sayar da bayi, suka sayar wa da dillalan, a dillalai da suke sayar da bayi. Sun sayar da shi da ‘yan kuɗi kaɗan, wato sun sayar da shi arha tsaba ba, ba don kuma don ƙoƙari suke su kukuta, su rabu da shi, don su kansu ya dame su, kuma ba sa so a fahimci cewa ba bawa ba ne. Sun tashi suka yi, ko kuma ma masu shi su gane shi. Saboda haka ƙoƙarin yadda za su rabu da shi suke, don haka sai suka tsayar da shi da ‘yan kuɗi kaɗan. Shi ne Allah ya ce wa sharawhu bi thamanin bakhsin, suka tsayar da shi da ‘yan kuɗaɗe kaɗan arha tsababa, shi ne bakhsin ɗin, arha sosai, darahima ma'duda, suka tsayar da shi da ‘yan kuɗaɗe dirhamomi ‘yan kaɗan. Allah ya siffanta dirhamomin da ma'duda, don ya nuna maka cewa ba yawa, za a iya kirga su, don inda suna da yawa aunawa za a yi. A wancan lokacin in dirhami na da yawa, to auna shi za a yi, in baya da yawa sai a lissafa. Saboda haka cewar da aka yi dirhamomi kididdigaggu ko kirgaggu, yana nuna cewa kaɗan ne. wa kanu fihi min az-zahidin, sun zan masu tsantseni dangane da lamarin sa, cikin masu tsantseni daga dangane da lamarin sa, suna kokarin yadda za su yi su rabu da shi, ba ta sha'awar rike shi, domin sun san ba bawa bane, sun tasa shi kai a cikin rijiya. Don haka in suka ci gaba da rike shi, babu shakka wata rana za a haɗu da waɗanda suka san shi, don haka za su yi asarar wannan tsuntuwa da suka yi. Don haka sai suka yi kokarin sayar da shi, koma nawa ne. To shine Allah madaukakin sarki ya ce, wa qala allazi ishtarahu,
wa qala allazi ishtarahu min mithlihi
salam ya kufuta daga jarraba ta farko, domin gashi Ubangiji madaukakin sarki ya tsirar da shi daga rijiya, zai kuma fada cikin wata jarrabar da ta farko kuma. Wa qala allazi ishtarahu min misr limra'atihi, sai wanda ya saye shi daga Masar ya ce wa matarsa, akrimi maswahu, ki karrama masaukinsa, asa an yanfa'ana, amma nin zai amfane mu, auna takhidahu walada, ko kuma mu rike shi da. Wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi, Allah yace haka nan muka tabbatar da yusufa a doran kasa, wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith, kuma dan mu sanar da shi fassarar mafarki. Wallahu ghalibun ala amrihi, kuma Allah bai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa, walakin aktsara an-nasi la ya'lamuna, sai dai yawayawancin mutane ba sa gane haka. Walamma balagha ashuddahu, yayin da ya kai matukar karfinsa, atainahu hukman wa ilma, sai muka ba shi hukunci da ilimi. Wa kadhalika najzi al-muhsinin, to haka nan muke sakan kama waɗanda suke masu kyautatawa. Wato Allah madaukakin sarki ki gaya mana, bayan waɗannan fatake sun je sun sayar da shi a kasuwar sayar da bayi, sai aka yi sa'a, wani daga cikin manya-manyan mutanen Masar ya saye shi, shine Azizu Misr. Azizu Misr, wasu malamai sun ce shine wazirin sarkin Masar, waziri kuma shine wanda yake da mukami daga mukamin sarki sai nashi, a lokacin babu mukamin da yake sama da nashi sai na sarki kawai. Wasu suka ce shine waziru mitwa binnan Azizu Misr, shine shugaban yan sanda na Masar din gaba daya, saura kamar aiki ne. To kuma a wannan lokaci shi ma wani mukami ne wanda babu sama da shi. To ala ayi halin dai mai mukami ne babba, waziri ne wanda yana ɗaya daga cikin masu taimakawa sarki wajen gudanar da mulkin Masar. Sai Allah madaukakin sarki ya kaddara Annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa hannunsa, da ya saye shi ya gan shi yaro ne mai tsale da kyau, yaro ne kankani, ba babba ba ne, baya da shekaru, wato shekarunsa ba za su wuce 14 ko kasa ma da 14 ba. Sannan kuma ya ga alamar cewa wannan yaron zai yi wayo, bayan wayo kuma yana da hankali, bayan yana da hankali kuma wannan yaron za a iya dogara da shi akan wasu abubuwa manya-manya nan gaba, tunda mai mulki ne, galibi zai so wani wanda zai taimaka masa cikin sha'anin mulkinsa. To kuma galibi waɗanda da suke mulki, musamman a wannan lokaci da ba kowa ne zai iya mallakar mutane ba, sai wanda yake da wata sifa ta musamman da ta sha bamban da sauran jama'a, shi ne zai iya mallakar su. saboda ka galibi wanda sarki zai jawo jikinsa zai jawo mutumin da yake da wato hangen nesa don haka za mu kaddara cewa wannan waziri na sarki mutum ne mai hangen nesa don haka zai iya gano wasu abubuwa tattare da Yusuf duk da cewa gashi yaro karami amma zai iya gano cewa wannan yaron daga fuskarsa za ka fahimci cewa za a yi mutum wato mai kwazo nan gaba saboda haka ya fuskanci haka ya gane haka tun daga kallon fuskar Annabi Yusuf alaihi salam don haka yana zuwa gida sai ya ce wa matarsa akrimi masuwahu ki karrama masaukinsa kaga ya ce da ita ki karrama masaukinsa ya fi ma ya ce da ita ki karrama shi domin idan har za a karrama matsuguninsa a gyara masa ɗakin da zai zauna a gyara masa tufafin da zai sa da abincin da zai ci babu shakka wannan mutum za a karrama shi sama da kowa in har masaukinsa ma za a karrama to ina ga shi kuma karan kansa saboda sai ya gaya mata da wani salo na maganar da za ta kunshi ta karrama shi gayar karramawa sai ya ce ki karrama masaukinsa saboda haka duk abin da zai bukata na rayuwa a samun masa a gyara masa kwakwancinsa a bashi kaya masu kyau a samar masa da abinci mai kyau a kuma yi mu'amalance shi ba irin mu'amalar da ake wa bayi ba sauran ma'aikatan gida shi a yi masa mu'amala ta musamman domin shi na musamman ne ata an yanfa'ana sai yake gaya mata dalilin da yasa ya gaya mata haka yace ata an yanfa'ana aw nattakhidahu walada amma nan gaba zai amfane mu wato kaga wanda yake nuna ya ga alamar cewa lalle Annabi Yusuf alaihi salam nan gaba zai zama mutum wanda zai yi amfani ya ga haka tattare da shi ya ga haka ta fuskar sa za ka ce asa an yanfa'ana amma nan mu zai amfane mu don haka zai amfane shi wajen gudanar da mulkin sa aurat takhidahu walada ko mulki shi da kaga anan wannan yana nuna cewa ba shi da ta don haka sai mu mai da shi kamar dan mu ya zan shi zai gaje mu koda bayan mun mutu wasu suka ce ya faɗi wannan magana domin shi baya haihuwa don haka ba su taɓa haihuwa da matarsa ba suna ta fatan su samu yaro su samu ɗa to tunda ba su samu ba yanzu gashi sun same shi a bagwas sun saye shi bi tsamanin baksin da rahima ma'aduda sannan kuma yaro ne tsalelen kyau wanda ba a taɓa ganin mutum mai kyau ba a wannan lokaci kamar sa saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi lokacin da yake bada labarin mi'rajin sa zuwa sama yake cewa ya ga Yusuf wa qad u'tiya shatr al-husn an ba shi rabin kyau na duniya gaba daya saboda haka duk abinda zaka sifanta a matsayin kyau dukkan wata sifa ta kyau ka tattara duk sifofin kyau na duniya gaba daya to Annabi Yusuf ya kwashe rabin shi kadai to babu shakka wannan yaro ne da za a yi haba-haba da shi sannan kuma ga alamar nutsuwa da hankali tare da shi saboda haka sai ya ce a sa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada amma nan zai amfane mu nan gaba ko kuma mu mai da shi da kamar yadda matar fir'auna ta ce wa fir'auna la taqtuluhu a sa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada tsammanin nan gaba ya amfane mu ko mu rike shi da wasu sun ce saboda ba ya da sha'awar mata shi ya sa bai da ɗa duk da cewa dai wannan kama-kama ne babu wani nassi da ya nuna haka amma dai nassi anan yana nuna bai da ɗa din da yi saboda baya haihuwa bai samu ɗa ba shi ya sa har ya yi fatan Annabi Yusuf ya zama kamar ɗansu to shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ard to daga nan tamki ne ga Yusuf ya fara faruwa kenan Allah ya fara tabbatar da shi a doron kasa ya fara bashi matsayin da Annabi Yaqub alaihi salam yace zai Allah zai bashi wa kazalika yastabika rabbuka to ga zaka ubangijin ya fara bayyana anan gashi yanzu daga cikin duhun rijiya ya fado cikin wawa kikin gida na sarauta har kuma ana akrimi masuwa da can a rijiya yake daga rijiya tsundum kuma sai gashi a cikin katin gida kaga wannan wani abu ne in ba aikin Allah ba wanda zai iya maka wannan daga rijiya sai kuma babban gida ana akrimi masuwa to shi yasa Allah yace wa kadhalika makkanna li yusuf wannan shine bidaya ta tamkini da ubangiji ya fara bawa yusuf wannan tace shine matakin farko da yusuf ya fara takawa dan cimma wannan mafarkin da yayi gashi yanzu ya fara taka bata takala ta farko ولنعلمه من تأويل الأحاديث كما دم سنت شي تأويل مفركي وتتأويل مفركي مفركي نمتاني فسر مفركي مفركي نمتاني وأن دليل فسر مفركي تنني هل يكيغ أبن يكيغ دومين أدليل فسر مفركي نيسا مهاتوا تتركين مرين ربانا ينا فرقوكو يداو يزما مي ملكي وأن أكدنك مسا وقاد ناما تتتلت أرزكي قبالي أحد نسا shine Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri Allah mai rijayi ne bisa ga al'amarinsa ubangiji duk abin da ya so idza arada shay'an inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk sanda Allah ya so wani abu sai dai ya ce ya wakana abin sai ya wakana babu wani wanda zai iya shiga gaban ubangiji ya hana shi aiwatar da abin da ya so iradar ubangiji ita ke mulkusa kowace irada nufin ubangiji shi yake danna kowane nufi su ɗan uwansa suna nufin su raba shi da ainihin mahaifinsu wannan shine abin da su suke nufi sannan su kuma a tsayyara fatake suna nufin su samu kuɗi da shi ko yaya ne shi kuma azizu misr yana nufin an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kowa da abin da yake nufi da annabi Yusuf alayhi salam to amma kuma daga karshe nufin wane ne zai rinjaye nufin Allah shi kuma ubangiji yana nufin ya ɗaukaka shi matsayi na annabci ya ba shi gadon kakanninsa saboda haka duk nufin waɗancan zai zama a tutar babu zai tashi a babu nufin masu so su raba shi da ubansa ba za su yi nasara ba waɗancan da suke son ɗan kuɗi kaɗan kuɗi kaɗan ɗin nan ba zai zama musu komai ba a rayuwa sannan kuma shi wannan da yake cewa a sa'an an yanfa ala auratu takhidahu walada shi ma kuma ba wannan ne ubangiji yake nufi ba wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai yawa cikin mutane duk ba san haka ba ga ciki akwai ɗan uwan Yusuf da waɗannan ayarin fatake da shi kansa azizu misr duk ba su san abin da Allah yake nufi ba Allah ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai karfinsa ya ganiyarsa ya cika wato halittarsa ta cika a matsayin ɗa namiji wasu suka ce ya kai shekara 35 wasu suka ce 40 atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci wato muka bashi ainihin sanin hikima ta sanya abubuwa a mahallinsu ya san yadda zai gudanar da rayuwa ya san yadda zai tafiyar da al'amuransa ba zai yi abubuwa irin na shirme ba muka bashi kuma ilimi irin na annabci ubangiji ya yi shimfiɗa da wannan domin shi ne ƙarshen abin da al'amarin Yusuf zai fike da shi za Allah ba zai bashi wannan hukunci din zai kuma bashi wannan ilimi din zai bashi wannan annabci din to amma a wannan lokaci duk shimfiɗa ce ubangiji yake masa Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin haka nan muke kyautatawa mutanen da suke masu kirki masu ihsani wannan yana nuna cewa rayuwar annabi Yusuf alaihi salam tun yana yaro cike take da ihsani don haka ubangiji yake yi masa wannan ihsani don haka kuma dukkan wani wanda rayuwarsa ya gina ta akan kyautatawa da kyautayi haka ubangiji shi ma zai sakanta masa yayi ta kare shi daga sharri da makirci iri-iri sai Allah ya ce wa rawa da su to annabi Yusuf alaihi salam ya fita daga cikin jarraba ta jefa shi rijiya da ƴan uwansa suka yi, amma kuma yanzu ya fada cikin wata jarrabar kuma da tafi waccan wato tsanani, ita ce jarrabar mace. Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi, to tunda kissa ce Allah yake bayarwa ta annabi Yusuf alaihi salam, kuma yana baka labarurrukan abubuwan da suke masu mahimmanci gare ka ka sani, don haka za a yi ta nade wasu wato fayafai ba tare da an buɗa maka su ba. A nan an kawo shi yana karami, don haka ba daga kawo shi ne kuma wannan abu ya faru ba, an kawo shi ta ci gaba da kula da shi kamar yadda mijinta ya ce akrimi maswahu, saboda haka ya sashi a wannan guri ya zama dan gida, yana shige da fice yana kai kawo a wannan gida, kuma shi mai gidan ya amince masa ya danka masa kula da gidansa gaba daya. To yanzu ya kai wasu shekaru, ya kai munzulin namiji, watakila ya kai shekara 25 zuwa 30, saboda yadda za mu gani a can gaba inda matan nan suke cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi, fataha sai suka kirawo shi alfata, kaga ya wuce yanzu matsayin gulam. To daga alfata, daga shekaru na balaga, daga shekara 25 abinda ya sama duk alfata ne har zuwa 30, saboda haka yanzu watakila yana dan shekara 25 kuma zuwa shekara 30. To a lokacin kuma Allah madaukakin sarki ya so ya jarrabe shi kuma da wata fitina, da wata jarrabar kuma wacce ita kuma za ta yi masa jagoranci zuwa ga fada wata jarrabar kuma ta uku. Warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi, ita wannan wanda shi annabi Yusuf alaihi salam yake gidanta, sai ta neme shi ta hanyar yaudara game da kansa. Wa ghallaqat al-abwaab, ta rurrufe kofofi, wa qalat, kuma ta ce haita la, zo nan da sauri. Qala ma'azallah, sai ya ce Allah ya tsare ni, innahu rabbi ahsana maswaya, lalle yadda al'amarin yake shi ubangidana ne wanda ya kyautata man sauƙina. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, lalle azzalimai ba sa cin nasara. Allah ya ce wa rawajatu allati huwa fi baitiha an nafsihi, kalmar murawada tana nufin talabu dalilin wa rizqin wa khida, karka neman abu cikin lallashi tare da sassauta miliya, tare da bin hanyar lalama da kuma hanya ta yaudara, shi ake kira al murawada da larabci. Allah ya ce wa rawajatu, kaga wannan kalma ta murawada tana nufin ta dace tana bibiyar shi, tana kokarin ta yaudare shi ta hanyar lalama da wasu da nuna alamar soyayya, amma shi duk yana buris da ita, kamar ma baya fahimtar da kake, tana nuna masa shi kuma yana kauda kai, yana nuna mata shi ma bai gane ba, saboda haka tana ta bin mataki har ta kai dai matakin da ba za ta iya hakuri ba. Saboda haka gashi a cikin gidanta, a ɗakinta, ta kori dukkan wasu ma'aikata waje. Wa ghallaqat al-abwaab, ta rurrufe kofofi, kaga anan sai aka yi amfani da tad'if, ba a ce wa aghlaqat al-abwaab ba, sai aka ce wa ghallaqat al-abwaab, dan a nuna maka ta kai matuƙa wajen rufe kofa, sai yadda kowane ne ma ya so fitowa shigowa ba zai iya shigowa ba. Abu ta rurrufe shi, ighlaqun bi ihkam, ta rufe shi sosai ta yadda ba yadda za a yi wani ya iya shigowa. Sannan ba kofa ɗaya ba, ta rufe kofar can babban kofa ta waje, ta rufe kofar fado, ta rufe kofar korido, ta rufe kofar ɗaki, duk kofofin ta rufe shi. To anan duk Ubangiji sai ya nade mana mai ta yi da ta rufe kofofin, kawai sai ya gaya mana kalmar da ta gaya mata. Babu shakka a matsayinta na mace wacce take so ta yaudari ɗan saurayi, ba kawai da ta rufe kofa ba za ta ce haitala, dole za ta yi wasu abubuwa, amma duk ba wannan ake so ka sani ba. Ana so a gaya maka irin jarrabar da Annabi Yusuf alaihi salam ya fada. Don haka duk an nada wannan faifai din. Don haka anan tatsuniyoyi da yawa za su yi ta shigowa, tunda an nada faifai din ba a yi bayanin sa ba. To wani wasu sai su shimfiɗa nasu. Ya ce ta yi kaza, ta yi kaza, ita sa kaza, ta yi masa kaza, ta yi. To wannan duk Allah bai so ka sani ba, kuma wani abu ne wanda bai yiwuwa ka sani in ba da wahayi ba, ko ita ce ta fito ta faɗa ko shi ya faɗa. Tunda duk ka rarraba kofa ba wani a gurin, ko akwai wani da zai bada labari daga baya. Kuma ita ba a ce mana ta faɗa ba, shi ko ba a ce ya faɗa ba. Allah kuma shi bai faɗa ba, kawai abin da ya gaya mana ta rarraba kofa, wa qalat hayta lak. To iya wannan ake so ka sani kawai, dan Qur'ani cike yake da tarbiyya. Wa qalat hayta lak, tace taho, ma'ana taho da sauri, taho da gaggawa. Wannan shi yake nuna maka irin yadda ta kagu ta zaku so take bukatar ta tafiya ko ta wace hanya. To anan sai Annabi Yusuf alaihi salam ya gaya mata wasu abubuwa guda uku waɗanda dukkanin su hujjoji ne da za su sanya ta haƙura ta janye wannan bukatar ta, da kuma san cewa shi ba a shirye yake ba ya ansa kiranka. Sai ya gaya mata abubuwa guda uku. Da farko ya tsoratar da ita Allah, ya ce ma'azallah, ina neman tsari da Allah. A nan akwai at-tazkiru billah, ya kamata ta tsorata ta firgita. To amma ba ta san Allah ba, kun san waɗannan ba musulmi ba ne a lokacin, duk ba a imani ba, suna bautar wani abu sunan shugunci. Saboda haka ba ta san a ce da ita Allah, wato ta zuciyarta ta kaɗa ba. To tunda wannan ba zai amfani ba, sai ya zo ga faɗakarwa ta biyu, sai ya ce innahu rabbi ahsana mathwaya, lalle shi yadda al'amarin yake, ubangidana ne wanda ya girmama, wato ya kyautata masaukina. Kaga anan kuma yana tuna mata irin mutunci da alkhairi da ke tsakaninsa da mijinta mai gidanta. Ga kuma yadda ya yi mata, don shi ne ya ce akrimi mazuwa, a ce ya kawo shi gidansa, ga shi dai an sayar da shi a matsayin bawa, amma bai ɗauke shi a bawa ba, ya yi burin ɗaukan shi a matsayin ɗansa, ita kuma a matsayin uwarsa, sannan kuma ya girmama shi ta hanyar danƙa masa amanar gidansa gaba ɗaya, ya masa mutunci. Yaya za a yi mutuncinsa? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Anan Ibn Taymiyyah yake cewa kaga anan ya faɗa mata wasu abubuwa, wannan kalmar da ya gaya mata innahu rabbi ahsana mathwaya, karkashin ta akwai abubuwa guda hudu da ya kamata su sata da haƙura. Abu na farko, wannan watakila shi zai sa ta kyale shi, ta yi masa uzuri saboda ya gaya mata haƙƙin Allah, don ba ta san haƙƙin Allah ba, ba ta san haƙƙin ƙubar mai zina ba. Saboda haka sai ya gaya mata batun mai gidanta. Mai gidanta kuma ya yi masa mutunci, ya karrama shi, ya ba shi amana, ya zai ci amanarsa. Wataƙila wannan za ta sa ta ji cewa lallai ta kiyaye ita ma mutuncin mijinta. Saboda haka za ta iya kiyaye mutuncin mijinta, ko dai don jin tsoron kada mijinta ya ji labarin abin da ya faru, daga baya ya yi mata hukuma mai tsanani. Ko kuma ita kanta ta tuna cewa lallai mijinta mutum ne mai mutunci, bai kamata ta ci mutuncinsa ba. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku, ya gaya mata abin da zai sa ta fitar da ƙauna gaba ɗaya, ta fitar da rai cewa za ta samu cimma burinta, za ta samu biyan buƙatarta. Ba za ta samu biyan buƙatarta ba ta hanyar aure ko ta hanyar wato abin nan ko ta hanyar zina. Saboda shi ubangidansa ne, shi yake aurenta. Kaga babu kuma maganar kuma wani ya aure ta daban. Sannan kuma shi ubangidansa ne, ya girmama shi, ya masa karamci, ya masa goma ta arziki. Kaga babu maganar kuma ya ci amanarsa. Wataƙila wannan za ta sa zuciyarta ta karaya ta haƙura. Sannan wataƙila da ya ce da ita, ni ba zan yarda in yi zina ba. Ta iya cewa tutun da ba za ka yi zina ba, ne zan fita hanyar da zan bi wannan mai gida na waye sake ni in ya sake ni kaga sai ka aure ni ko da ko zai yarda ba to kaga da yace da ita innahu rabbi ahsana maswaya shi uban gida na ne kuma ya kyautata min masauki kaga bai yiwa ni kuma in zo bata masa gida har in sa matarsa ta nemi saki don aure ta ko da ta fita ba zan aure ta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa laysa minna man khabba imra'atan ala zawjiha baya daga cikin mu wanda ya yaudari mace har ta rabu da mijinta dan ya aure ta annabi yace ba ni ba shi hadisin abu huraira da abu dawud ya rawaito saboda duk wanda zai zuga mace dan sai fada da mijinta shi ya aure ta annabi yace ba ruwa na da shi ashe kaga ba aikin mutanen kirki bane to dan menene shi bai gidana ne da ya karrama ni ya girmama ni ni kuma in zama wani sababi da zai sa matar shi ta yi bore har ta fita kuma ni in koma gefe in aure ta kaga kenan koda ta so fita din ya nuna mata abin ba zai yiwu ba domin ya katange ta da wannan kalmar innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sai mataki na uku na ya tsora ta ta shine innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle yadda al'amarin yake azzalimai ba sa cin nasara wato ni da ke idan muka yi wannan abu din mun yi zalunci ni na zalunci kaina na zalunci ubangida na ke ma kin zalunci kanki kin kuma zalunci mijinki saboda haka mun ci amana ne da ke gaba daya don haka ba za mu taba samun rabauta ba nan gaba don haka idan mataki na farko da na biyu ba za su tsoratar da ita ba to ya kamata mataki na uku ya tsoratar da ita ta san su'u aqibati fi'liha abinda take kiran shi gare shi wani abu ne da ba zai musu kyau ba nan gaba don haka sai ya sanya ta gaban ya aje mata waɗannan hujjoji guda uku wala Allah ko ta tsorata ta firgita ta koma cikin hayyacinta ta kyale shi to amma ina Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha walaqad hammat bihi haqiqa ta himmatu da shi wa hamma biha ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbih ba dan ya ga ubangijinsa ba kalmar walaqad hammat bihi haqiqa ta himmatu da shi wannan kalma ce da aka yi ijma'i akan ta kowa da kowa ya fahimci cewa wannan mata ta himmatu ta riga ta sa shi a zuciya har ma ta yi muro na taga ta yi nasara akan bukatunta saboda haka duk malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassarar walaqad hammat bihi to amma wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi ya himmatu da ita kuma ya himmatu da ita ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba anan ne malamai suke da magana daban-daban wasu malamai suka ce ya himmatu da ita suka dauki matsayin himmatuwa din akan cewa shi ma ya saduda ya karkata ya dai kauya har ma aka rawaito wasu ruwayoyi wadanda a zahirin su daga maganganun ahlul kitabi ba maganganu ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba maganganu ne na ahlul kitabi wasu ma ba su da dadin fada aka ce ya himmatu da ita ta yadda ya mika kansa gaba daya ba dan ya ga hujjoji daga ubangijinsa ba wajen fadar hujjojin nan ba kuma aka yi ta zirarawa aka ce wasu ka ce ya ga mala'ika ne yana ta karanta masa ayoyin azaba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yana ta karanta masa irin waɗannan ayoyi wasu ka ce a'a ya ga mijinta ne kamar hotonsa a cikin bango ya kuro musu ido saboda haka sai ya firgita wasu ka ce a'a ya ga babansa Yaqub ne yana cewa kada ka fige gashin wato fiffikenka in kai haka ba za ka iya tashi ba to wasu ka ce wannan shine burhana rabbika din da ya gani to hakika duk waɗannan maganganu ne waɗanda babu dalili a tare da su babu wata hujja game da su wasu suka fassara laula an ra'a burhana rabbik cewa wannan harful imtina'i ne kuma hamma bihi din shine jawabinsa laula arra burhana rabbihi la hamma biha sai yazan wala kad hammat bihi iyanan magana ta tsaya wa hamma biha laula arra burhana rabbihi ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba da ya himmatu da ita kaga kenan bai himmatu ba din tunda laula harfu imtina'il layl imtina ba a samu wato an samu ba harfu imtina'il layl wujud abwa laula harfu imtina'il layl wujud laula tace harfu imtina'il imtina laula ba dan an samu hujja ba da ya himmatu da ita kenan bai himmatu da ita din ba an gane ko to waɗanda suke goyon bayan ra'ayin farko suka ce wannan ba zai yiwu ba a larabci domin jawabu da la ya taqaddamu alaiha jawabu da la ya taqaddamu alaiha yaya za a gabatar da jawabin laula a ce hamba biha laula suka ce a ka'idar larabci ba a wannan masu goyon bayan fassarar ta biyu suka ce ana yin wannan a ka'idar larabci ba duka masana larabci ne suka haɗu akan ba a haka ba dan duka masana larabcin mutanen kufa sun yadda a yi wannan sannan kuma wasu daga cikin albasiriyun masana larabcin mutanen basra kamar abu zaid bin al-ansari kamar abu al-abbas al-mubarrid sun yadda an ya taqaddama jawab laula alaiha sun yadda jawabin laula yana iya gabata akan ta saboda haka ashe ba ijma'i ne na cewa a larabci da za a iya irin wannan zubi din ba shaykhul mufassirin ibn jarir al-tabari yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan fassarar ta biyu domin shi ya tafi akan fassara ta farko to suka ce kuma wannan akwai shi da dama a cikin larabci akwai shi a cikin alqur'ani fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina fa tawakkalu alayhi kaga alayhi tawakkalu din ya gabata sannan kuma a cikin ita kanta wannan sura ta sai an samu irin wannan la taqulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ili in kuntum fa'ilina alquhu fiha sannan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sannan a kisar annabi Musa alayhi salam mahaifiyarsa in kadat la tubji bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin in kadat la tubji bihi laula arrabatna ala qalbiha laula arrabatna ala qalbiha lakadat tubji bihi saboda haka koda ko mun ce taqaddum ma yadullu ala almahdhuf shi yasa aka shafe shi don haka wasu ka tsaya akan wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce wa hamma biha hammun ba iri ɗaya bane da nata da nashi da bambanci nata hammi ne hammu isra shi kuma nashi hammi ne hammu khabarat akwai bambanci tsakanin hammu isra da hammu khabarat hammu isra shine hammin da zaka dage har ka mayi wani yunkuri na ka cimma burinka hammu khabarat kuma wani wasuwasi da zai gitta a zuciyarka duk da ba zai yi tasiri ne ya motsa ka ka nemi abin da kake so ba wasu ka ce to na annabi yusuf hammu khabarat ne zaman to wasa ɗa namiji kuma saurayi wanda bai taɓa aure ba kuma ga wata mace mai tsaleriyar kyau babu shakka wani abu zai kada a zuciyarsa kaga ba irin nasa bane wanda ya motsa ta har take kokarin ta biya bukatunta saboda haka suka ce nashi hammu khatarat ne nata kuma hammu abin nan wannan ita ce abin da Ibn Taymiyyah ya fi karfafa a kansa yake cewa annabi Yusuf alaihi salam a nan bai yi laifi ba dan da ya yi laifi da an ba mu labarin cewa ya nemi gafarar Allah Allah ya gafarta masa domin alqur'ani inda Allah ya faɗi wasu annabawa da suka yi kuskure suka nemi gafarar neman gafarar Allah suka yi kuma haka Allah ya rika ba mu labarin a gurare daban-daban annabi adam alayhi salam rabbana zalamna anfusana wa idan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi nuhu rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa idan taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin haka nan الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حكنا النبي موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حكنا النبي سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أن باواني ده الله مدوكتين سركية فتي ونلوك تيدا كسامو سكا كسكولي سي سكا نيم غافرة ده الله يفتاش بعد الابار سي حتى ده غافرة ده سكا نيم دما كده ولي مستحكية. أما شاء من النبي يوسف عليه السلام سي بأفت ونلي في ده إبا لن هكا بأفت أبني إكي كما دلي فينا نيم غافرة با. سي الله تي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حكنا دم كور ودى النبي يوسف ممونا ايك دى الفاشا لليشينا دى كتكين بايمو ودى نسكي مرسو إخلاصي. سي الله عبادة لاباري تيوى يا كور مسا دى دكا ممونا قدري كو ممونا ايك يا كور مسا دى الفاشا. وانا شيك نونا تيوى النبي يوسف بيوان مبوتا ممونا نية تيه قيا اوكا وانا ما تابا. حكنا بايك تى الفاشا با. ابن تيمية يأتي وانم آية أقومون قد همت به وهم بهذا ولا أدرى برحان ربه. مال يأتي فالهم جنس تحته نوعاني، همي كلمر همي جنسي نكرك ستة أقوي نوع إذين همي أقوي كما يد إمام أحمد يكي تيوى الهم هماني هم خطرات وهم إسراء. أقوي همي نخطرات نيتر سوى أزوتيا باتارد يا موسى مسنبا. أقوي أقومون ديكي نا ainihin israr wanda zai sa mutun ya doge ya ga cewa sai ya cimma burin sa. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasana, idan bawa na ya himmatu da aikata aikin lada aikin kirki to ku rubuta masa lada cikakkiya. Wa in amilaha faktubuha lahu bi 10 amsalha, idan ya aikata wannan aikin kirki din ku kuninka masa ladan gida goma. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, idan kuma ya himmatu da aikata mummunan aiki bai yi ba faktubuha hasana, daga ku rubuta ta a matsayin lada. Fa innama tarakaha bi jarra'i, ya barta danni. Fa in amilaha faktubuha bi mithliha, in kuma yayi sai ku rubuta ta tamkarta. Saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa kaga anan hammin Yusuf alayhi salam hammi ne ma da zai samu dada, domin hammi ne da ya bar aiwatar da kudirinsa saboda Allah. Saboda haka ammun ne yusabu alayhi saboda ikhlasinsa, nata kuma hammi ne da za ta samu zunubi, hammi ne da ya kai wani mataki na za ta dauki wani wato za ta fara daukan wani mataki na ta cimma burinta. Saboda haka Yusuf alayhi salam lada ma ya samu ba wai laifi yayi ba, yana daga cikin wadanda Allah yake cewa innal ladina taqaw idza matahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Saboda yana daga cikin masu takawa ne, masu tsoron Allah. Amma in ji Ibn Taymiyyah ya ce abubuwan da ake nakaltowa na cewa ya yi yunkurin kwanci wato wandansa, ko kuma ya zauna a mazaunin namiji ga matarsa, ko kuma ya ga surar annabi Yaqub yana cizan hannunsa, da ire-iren waɗannan maganganu, malam ya ce dukkan waɗannan labarurruka ne da ba su zo daga Allah da manzansa ba, babu wata ruwaya da ta zo da wannan, maganganu ne da aka samo su daga Yahudawa. Yahudawa suka fi kowa yi wa annabawan Allah ƙarya, suka fi kowa sukan annabawan Allah. Dukkan abinda musulmi wato malaman musulunci suka nakalto a wannan babi, sun nakalto shi ne daga Yahudawa, ba sun nakalto shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, bal ba su nakalto ko da harafi guda ɗaya ba. Saboda haka walaqad hammat bihi, haƙiƙa ta himmatu da shi, wa hamma biha ya himmatuta ita lawla arhabu an rabbi ba dan yaga hujja ta ubangijin sa ba Allah ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha min ya hakani domin mu kawar masa da mummunan aiki mu kawar masa da alfasha innahu min ibadina almukhlasin lalle shi yana daga cikin bayinmu wadanda suke da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi